Daga nan birnin Washington DC sashin Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu raron mu a jamhuriyar Niger kuma na iya kama mu kai tsaye a tashar VOA Africa dake akan mita 102.5 sai kuma gidajen radio amfani sarauniya fara'a nomad dalol har madaniya murya arewa. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a kodai yaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da safe. Yau Juma'a ta babbar rana, 9 ga watan Yuni shekara ta 2017. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Grace Alheri Abdu da ma sauran abokan aiki ke farin cikin kamu wannan shiri a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanin labarai.
To Sarfilu, daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI da aka kora James Comey ya ce shugaba Donald Trump ya nemi ya yi masa biyayya, ya kuma buƙace shi da ya daina binciken da ake gudanarwa kan tsohon mai ba da shawarwari kan harkokin tsaro Michael Flynn. Masu kada kuri'a a Burtaniya sun kawo koma baya ga jam'iyyar Prime Minister May ci a zaben da aka gudanar da ta bukata a yi tun kafin cikar wa'adi. Kana ana kyautata zaton mutane uku da aka kama a samamen da aka kai ranar Laraba a birnin London suna dab da kammala wani shirin kai harin ta'addanci a birnin.
Kanin labarin kenan aka ji. A daren jiya Alhamis ne aka samu tashin wani bam da ya kashe wasu yara ƙanana a jihar Adamawa.
Yaran kuma da suka kusan gida sai suka taya bude abu da suka buɗe shi bom ne sai tashi da yara biyu ɗayan kanshi kaca-kaca biyun kuma suna asibiti.
Muna ɗauke da cikakken bayani kan wannan lamari. Haka kuma gwamnatin jihar Kaduna na ci gaba da ƙoƙarin ganin an kamo matasan da suka tara taro a garin Kaduna suka nemi a raba ƙasa. Haka kuma muna tafi da shirin lafiya uwar jiki wanda Jummai Ali za ta gabatar. Za kuma mu kamo karatun Alkur'ani mai girma, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labaran. Daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI da aka kora James Comey ya ce shugaba Donald Trump ya nemi ya yi masa biyayya, ya kuma buƙace shi da ya daina binciken da ake gudanarwa kan tsohon mai ba da shawarwari kan harkokin tsaro Michael Flynn. Comey ya shaidawa 'yan majalisa cewa bayanan da shugaba Trump da muƙarrabansa suka bayar kan dalilan korarsa sun ɗaure masa kai.
The administration then chose to defame me and more importantly the FBI by saying that the organization was in disarray.
Yace gwamnati ta zaɓi ɓata min musamman ma hukumar FBI suna cewa hukumar tana cikin ruɗani kuma wai ba ta da shugabancin ƙwarai. Kuma ma'aikatan ba su da ƙwarin gwiwa kan shugabanta, dukkan wannan ƙarya ne. Kuma na yi nadama ganin cewa an shantalawa Amurkawa ƙarya. Comey ya ce ranar 14 ga watan Fabrairu Trump ya ce masa ya yi watsi da binciken Flynn da ake gudanarwa. An kori Flynn da kwana ɗaya a lokacin sabili da shantalawa mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence ƙarya da ya yi dangane da tattaunawarsa da jakadan ƙasar Rasha. Comey ya ce shugaba Trump bai umarce shi ya dakatar da binciken Flynn dangane da alakarsa da Rasha ba, sai dai ya ce na ɗauki abin da ya faɗa da wannan manufa.
Masu kada ƙuri'a a Burtaniya sun kawo wa jam'iyyar masu ra'ayin 'yan mazan jiya mai mulki ta Prime Minister Theresa May koma baya a zaben da ta nema a gudanar da nufin neman goyon bayan tattaunawar da za a yi dangane da ficewar ƙasar daga ƙungiyar Tarayyar Turai. Sakamakon farko na zaben na nuni da cewa kasadar da May ta yi na kira a gudanar da zaben da wuri ya game da matuƙar cikas, inda jam'iyyar take fuskantar barazanar rasa rinjaye a majalisa. Wata ƙungiyar kafofin watsa labarai ne ta gudanar da binciken bisa ga tambayoyin da suka yi wa waɗanda suka kada ƙuri'a yayin da suke barin mazaɓu a duk faɗin ƙasar. Idan haka ta tabbata, sakamakon zaben zai zama abin kunya ga May, wadda ta sa a gudanar da zaben shekaru uku kafin cikar wa'adi da begen samun ƙarin kujeru da rinjayen da take da shi, da kuma ƙara samun ƙarfin gwiwa a tattaunawar Burtaniya da ƙungiyar Tarayyar Turai. Idan hakar ta bata cimma ruwa ba, mai yiwuwa a matsa mata lamba ta yi marabus. Ana hasashen cewa jam'iyyar masu ra'ayin riƙau za ta samu kujeru 314 yayin da jam'iyyar hamayya ta Labour za ta samu kujeru 266. an yi kiyasin cewa jam'iyyar Scottish National za ta samu kujeru 34 yayin da jam'iyyar masu saucin ra'ayi kuma za su tashi da kujeru 14. Idan aka tilasta mai ta yi murabus bayan watanni 11 da hawan takardar mulki, wa'adin mulkinta zai kasance mafi gajarta a tarihin ƙasar tun daga shekara ta 1920.
Ana kyautata zaton mutane uku da aka kama a samame da aka kai ranar Laraba a birnin London suna dab da kammala shirin kai harin ta'addanci a babban birnin ƙasar ta Burtaniya, irin wanda aka kai ranar Asabar a gadar birnin bisa ga cewar jami'ai. Mutanen waɗanda dukansu suke kimanin shekaru 30 ba su da alaka da harin da aka kai da mota da kuma wuka a gadar birnin London da kuma yankin Boro na birnin, wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 8 kimanin 88 kuma suka wato 48 kuma suka ji raunuka bisa ga cewar jami'an 'yan sanda. Rahoton kama su ya bulla a daidai lokacin da aka fitar da wani sabon hoton bidiyo na yadda 'yan sanda suka harbe mutanen da suka kai hari kan gadar birnin London din ranar Asabar. An nuna jami'an 'yan sanda suna ta dira daga motar su wadda take kan tafiya domin harbe mutanen, wato mutanen 'yan daƙiƙa da fara kai hare-haren, abinda ya kawo ƙarshen tashin hankalin cikin mintoci 8 da farawa. An kuma fitar da hoton bidiyon mutane uku da suka kai harin a gadar birnin London, Kuram Sharadbat, Rashid Ridouni da kuma Yusuf Zagba, suna tattaunawa a kofar wani wurin motsa jiki da ke gabashin birnin London inda musulmi zalla ke halarta, wanda kuma mutanen suka saba zuwa.
To, labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata kotun soja a ƙasar Kamaru ta hana bada belin waɗansu shugabannin ƙungiyoyin farin kaya biyu da ake zargi da bada umarnin tashin hankali da aka yi arewa maso gabashin ƙasar da kuma kudu maso yammacin cikin watan Disamba. Suna daga cikin sama da mutane 20 da aka kama dangane da yajin aikin da aka gudanar a yankunan ƙasar Kamaru da ake amfani da harshen Ingilishi. Kira da ake yi na neman sakin su yana ƙara haifar da tashin hankali, ya kuma kasance ƙadangaren bakin tullo a zaman tattaunawar yayin da yajin aikin ya shiga wata na 7. Mutane 27 da aka kama dangane da yajin aikin sun sake bayyana gaban kotun sojin ranar Laraba. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A daren jiya Alhamis ne aka samu tashin wani bom da ya kashe wasu ƙananan yara biyu, ya kuma jikkata wasu a unguwar Fadamin Rake da ke garin Hong a jihar Adamawa, kamar yadda za ku ji daga bakin wani ɗan unguwar a wannan rahoton da Ibrahim Abdulaziz ya haɗo mana.
Ya zo da mota da yara, ya ba su wani abale da yake karshe ku kai gida, ma iyayenku tara ba ne za a jaraba muku. Yaran kuma da suka kusan gida sai suka taya buɗe abu, da suka buɗe shi bom ne sai tashi da su. Yara biyu, ɗayan kanshi kaca-kaca, biyun kuma suna asibiti sun jikata, abun ya ji musu sosai. Hannunsu wani da yawancin hannunsu ne, ina ji sun sa hannun a ledan ne ko yayin kansu ne fashe gaba ɗaya, ɗayan hannun shi ya fashe ya kakare. Yanzu muka kai tsoron ma zuwa gidansu, wa'incan kuma suna asibiti. Biyun tsoron su biyun kuma sun jikata sosai dai, ba su ma wasu ma ba su iya magana.
Runar 'yan sandan jihar Adaman ta bakin kakakinta SP Usman Abubakar ta ko tabbatar da faruwar lamarin, ko da yake kawo yanzu ba wani ko kuma wata kungiya da ta dauki alhakin tashin bom din, to sai dai kuma wannan na zuwa ne yayin da hukumomin tsaro ke gargadin cewa bayanai na nuna cewa 'yan ta'adda yanzu fa na sauya salo, wanda don haka ne ake gargadin jama'a da kula musamman a wuraren hada-hadar jama'a da kuma wuraren ibada, kamar yadda kakakin 'yan sandan yayi karin haske.
Ina son ka sa lura a kuma musamman irin yaran da ake barin su kullum suna yawo karatu din nan, iyaye kowa gida kowa inda da ya fi san akwai yaran yara kan gaje musu kunni, daina mu'amala da mutane ba su sani ba ko kuma su karbi abin da ba su sani ba, hannu wanda ba su sani ba, a makarantu da masallaci.
Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Amurka daga Yola, a Najeriya.
To Allah ya kyauta a gaida Ibrahim Abdulaziz. Gwamnatin jihar Kaduna ta ce yanzu haka tana ci gaba da kokarin ganin an kamo matasan nan da suka tara taro a garin Kaduna suka ba da umarnin dukkanin yan kabilar Iba da ke arewacin Najeriya su bar yankin. Babban mai bayo gwamnan Kaduna shawara kan harkokin kafafen labaru Malam Samuel Arwan ya ce tana ma'aikatar shari'a da kuma jami'an tsaro suka dukufa wajen nemo matasan.
To dai bayan gwamnatin jiha karkashin jagorancin mai girma gwamna Malam Nasir Ahmed El Rufai ta yi nazari akan wannan abin daga bisani ta ba da dokar cewa duk mutane wanda suka yi wannan abin da muke batu akai a nemo su a kamo su a musu bincike a kuma gabatar da su a gaban shari'a babu sani babu sabo babu wani batun la'akari da addinin mutum ko kabilar sa ko ra'ayin siyasar sa duk dai wanda suke cikin wannan abin gwamnatin jiha ta riga ta umurci ma'aikatar shari'a ta jihar Kaduna da ta yi gaggawa ta zayyana caji ta kuma duba duk inda suka wa dokokin ƙasa da kuma ta jiha karan tsaye za a musu shari'a.
To ko yanzu yanzu akwai wani labari game da kama waɗannan matasa? Wannan ce tambayar da na yi wa kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ASP Usman Aliyu.
Duk wanda muka samu da yin wani aiki ko kuma yunkurin yin wata aika-aika da za ta kawo barazana ga rayuwar wani tabbas za a ɗauki matakin da ya dace da shi kamar yadda doka ta tanada.
Wani hali ake ciki game da wannan umarni na kawo matasan yanzu a jihar Kaduna?
To kamar yadda dai na gaya maka wacce ita ce matsayarmu kuma a shirye muke duk wanda ya saba wa doka za mu sa kafar wando ɗaya ne.
Sai dai kuma da alamu sanarwar kamo matasan da suka ba da sanarwar 'yan kabilar Iban su koma gida cikin watanni uku ba ta sanyaya gwiwarsu ba. Domin kuwa mai magana da yawun ƙungiyoyin matasan da suka yi wannan taro Comrade Abdulaziz Suleiman ya gaya wa muryar Amurka ta wayar tarho cewa
to mu dai ba wani ba mu girgiza ba akan wannan matsayi da muka tsaya saboda mun san al'umma muke ma wannan aiki kuma al'umman da muke ma muna ganin irin yanda suka anshi wannan abu da muke yi. Su kuma sun faɗi abin da yafi wannan shugabannin su ba su hana su ba ba su ja masu kunni ba mu shugabannin mu ba su ce wani abu. Kwanan baya IPOP din nan cewa suka yi a yanyanka Hausawa da Yarbawa amma ba wanda ya ce musu ku bari.
Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaida na Ikara, Sifetin ɗan sandan Najeriya Ibrahim Idris ya ce ba a kai ga kama kowa ba cikin matasan. Ga ta bakin ministan shari'ar Najeriya Abubakar Malami a wannan rahoton da Nasiru Adam Alhikaya.
Kowane ɗan ƙasa, kowane ɗan Najeriya yana da haƙƙi kan tsarin mulki na ƙasa na zama a wurin da yake so a lokacin da yake so a kuma cikin yanayin da yake so.
Ana samun masu ra'ayin kiran tamkar tauna tsakuwa ne don aya ta ji tsoro don yadda 'yan ƙabilar Ibo ke dagewa wajen neman ɓallewa daga Najeriya. Tsohon shugaban jam'iyyar ACN na Katsina Ibrahim Maidabino ya buƙaci gwamna Nasiru El Rufai ya janye umarnin damƙe matasan.
Saboda an sha ci mu tuwo a kwalliya an mamu cin zarafi iri-iri mutanen ba su ce komai waɗannan yaran sun taso shi ne na ganin ana aje mutum yana aje mahaukacin karen gidan shi saboda mahaukacin karen gidan wani da in ya ci zo ya taso zai cuje ka kai ma ka saka mai wannan kara. Waɗannan mutanen su ma in sun taso suna surutan su waɗannan su yaran su zai su za su iya ba su amsa saboda in ka lura abubuwan da suke aya kori shi hankali da yawa ba wanda zai iya ba da irin wannan hankalin da wannan amsar daidai da su sai waɗannan yaran. Amma an waye gari yau ana ta ci mu mutuwa a kwalliya ba wanda ke magana kuma shugabannin ba su cewa komi ko ba su iya yin komi sai an waye gari waɗansu sun taso suna neman kare mu mutuncinmu da nasu amma kuma sai abin yanzu ya zame musu hitina.
Wasu kuma irin su matashin lauya Barista Abubakar Kurawa na ganin gurguwar dabara ce don takan iya kaiwa ga shafar 'yan arewa da ke zaune a yankin kabilar Ibo.
Akwai irin abubuwa da shi kamar wannan bawan Allah Mejo Hamza Almustafa yakan yi na samar da zaman lafiya tsakanin matasa da sauransu. Ya taɓa yin wani taro a baya ina zato a Oweri wanda ya tara ƙungiyoyin matasa gaba ɗaya suka zo suka haɗu lokacin da a sayar da kuba da wasu mutane suke ta zagin arewa ɗin nan ya zamanto cewa wannan maganganu sun tsaya a wannan lokaci. To ina ga inda zai wani tsara yin wani yunkuri irin wannan da zai kira ɓangaren matasa na Ohanaeze da ɓangaren matasa na arewacin Najeriya da ɓangaren matasa na Niger Delta misali har na ɓangaren Yarbawa ma don a warware irin wannan matsalolin saboda a kaucewa afkuwarsa a nan gaba.
Shugaban jam'iyyar ABGA ta Ojukwu a jihar Niger Musa Liman ya ce suna zaune lafiya da 'yan kabilar Ibo a yankin don haka wannan kira ba zai yi wani tasiri ba.
Duk wani abu abu da ba zai kawo zaman lahiya ba a ƙasar nan. To ba ma goyon bayan don wannan ba tanadin abin da zai kawo zaman lahiya ne a ƙasar ba. In ka duba abin nan muka ɗauke su tsararru ne, babu wani basarake na Ibo da ya taɓa fitowa a kafafen watsa labarai ko kuma wani gwamna ya ce yana neman a raba ƙasar nan.
Nasiru Adamaili, kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru, har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC, wanda yanzu haka agogonmu ke cewa karfe 1:15 na dare. Ga shirinmu na gaba.
Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Za mu dubi wani sabon bincike da masana suka kirkiro da kila ya jagoranci samun magani ko kuma magungunan jinyar kanjamau, kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya. Masu sauraron lafiya uwar jiki, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Masana kimiyya a jami'ar Pittsburgh nan Amurka sun kirkiro wani sabon bincike da kila ya jagoranci samun magani ko kuma magungunan da za su kawar da kwayar cutar kanjamau kwata-kwata daga jikin wanda ya kamu da ita. Jinyar da ake bayarwa yanzu suna rage yawan kwayar cutar a jikin mutum zuwa matsayin da ba a ganin su. Duk da haka, wasu kwayar cutar kanjamau kan ɓoye ko kuma silamu. Suna shirin sake kunno kai idan mutum ya daina jinya ko kuma shan magungunan da yake yi. Abokin aikinmu na sashen Turanci, Jody Kapuwa, shi ne ya tsara wannan rahoton. An samu ci gaba sosai wajen jinyar kanjamau. Idan aka yi la'akari da da can, duk wanda ya kamu da cutar tilasta rika shan kwayoyin magani har 30 a kulliyome, al'amarin da ke tattare da aibu. Sai ga shi kwanci tashi aka ce ba wuya wajen Allah. Yanzu duk mai fama da cutar kanjamau magani ɗaya kurum zai sha a rana. To amma a yayin da magungunan jinyar kanjamau suna sawa duk wanda ya kamu da cutar ya gudanar da rayuwarsa kamar na kowa, har yanzu babu maganin wannan cuta. Kwayar cutar kanjamau kan ɓoye ne cikin ƙwan halittan da ke kare bani Adamu kamuwa da cututtuka da kuma cikin ƙwalƙwalwa da kuma wasu fannoni na jiki. Sa'annan kuma sai an yi gwaje-gwaje masu tsada na tsawon makonni 2 kafin a samu sakamakon gano kwayar cutar a jikin wanda ya harbu da ita. Sai gashi yanzu masana kimiyya a jami'ar Pittsburgh na Amurka sun kirkiro sabon binciken da za a gudanar cikin sauri kuma babu tsada da ake kira TZA. Wannan bincike kan gano kwayar halittar kanjamau da ta farfado daga laman da ta yi. A cikin mujallar kiwon lafiya ta Nature Medicine aka wallafa sakamakon wannan bincike. Dr. Palgumi Gupta shi ne ya jagoranci wannan binciken. Ya yi bayanin abin da ya sa magungunan da ake da su yanzu ba su kashe kwayar cutar kanjamau da kan yi lamo.
They go into these CD4 cells and they don't do anything. They do not express the protein, they do not express the virus.
Ya ce sukan shiga kwayan halittar CD4 kuma ba su yin komi, ba su bayyana ababen gina jiki ko kuma kwayar cuta. Sannan kuma jiki ba ta da hanyar sanin kwayar cutar ya shige ta, kamar dai barawo ne da ya ɓoye cikin wani gida. Ba za ka gan shi ba balle ka kama shi, kuma ba za ka iya kashe shi ba. Kwayar maganin zai iya yin jinya ne idan kwayar cutar ta bayyana kanta. Idan ba ta yi komai ba, ta laɓe ko kuma ta yi lamo, kwayar magani ba zai iya kai mata hari ba, balle nan kasa ta. A saboda haka, Dr. Gupta ya ce ana buƙatar sabbin magunguna da za su hana kwayar cutar kanjamau da ta laɓe ko kuma ta yi lamo, wato da za su iya kai mata hari, domin a gano ta kuma a yi jinya. Sabon gwajin TZA kila ya tantance nasarar jinyar ta hanyar auna yawan kwayar cutar da ta rage idan ta rage. Ba a dai san lokacin da za a samar da waɗannan magungunan ba. To amma Dr. Gupta ya ce yanzu ana gwajin magunguna iri 2. Kuma sakamakon farko da aka samu ba su ƙarfafa gwiwa ba, to amma akwai wasu magunguna kuma iri uku da ake kirkirowa. Haka ne, yanzu kuma sai amsar tambayoyinku na kiwon lafiya. Likita, na fatar kana lafiya.
Alhamdulillah, ina lafiya Hajiya.
To likita, a makon jiya ba mu samu damar amsa dukkan tambayoyin da Chief Warrant Officer Nasiru Ado yi ba lokaci ya kure ga tambayarsa ta gaba. Yace yana son ka mishi bayani game da ciwon baki ko kuma a ce gum disease yanda ya faɗi. Yace wasu haƙoransu kan zube, me yake kawo haka?
Abin da ke kawo ruɓewan baki da sauransu wani lokaci yawancinsa na farko rashin tsafta sosai. Domin abin da ke kawo wannan gum disease ko ruɓewan baki shi ne akwai ƙwayar da ake kira bacteria. Ka shiga bakin sai ka ga in sun shiga ɗin sai ka kullo sai ka ga kowane lokaci baki mutum ko kaya asawaki ne ko broshi kai zai ta ji. Ya faruwa dole mutum yana tsaftace bakinsa kowane lokaci, rashin tsaftace kowane lokaci. Kuma akwai waɗansu inda wanda ya tsanani wani lokaci akwai waɗansu rukunan magunguna da ba su samu sosai, amma yawanci abin da ke kawo wannan shi ne rashin tsafta.
To ya ce wasu sukan wanke wa bakinsa da lemun tsami da kuma gishiri, wai wannan zai iya warkar da ciwon?
Wannan ba zai warkar da ciwon ba, zai dai rage tsananin daukan baki, amma abin da ya kamata shi ne kowane lokaci mutum ya rinka wanke bakinsa. In da ya tsanani akwai magunguna da za a rinka ba likitoci ke ba mutane su rinka kuskura bakinsa, amma kowane lokaci dole ka rinka wanke bakinka da safe da yamma. Ko kuma abin da ya fi amfani shi ne kowane lokaci mutum ya ci abinci ko da asawaki ne ko da broshi ya wanke bakinsa.
In ta yi tsanani za a iya wani abu ko kawai shi ke na sai haƙorin mutum ya zube?
Inda ya tsanani akwai abubuwan da za a rinka ba mutum ya rinka zuwa wurin likitan haƙori a rinka duba shi akai-akai mai kawo wata uku. Shida ko lokaci ana duba ana taimakonsa ana wanke masa bakin akai a wanke shi sosai da irin na'urori ɗin nan.
To.
Amma dole mutum ya tsaftar bakinsa.
To Allah ya sauwaƙe.
Amin amin.
To sai kuma buba mai goro a can gashuwa. Ya ce me ke kawo fasan ƙafa?
Abin da ke kawo fasan ƙafa, kin san ƙafan fatun jikin ɗan adam yana damshi. To akwai ɗansu waɗanda don rashin damshi ɗin zai bushe, in ya bushe sosai sai ƙafan ta son fashewa. To abinda kamar nan abinda ake aka akwai irin mai musamman da akan sa mutane su rinka gogewa, sannan in suka sa mai ɗin za su sa abu mai kamar safa su kwana da shi yanda zai fatar.
To saboda haka idan mutum ya fuskanci yana da wannan matsalar ya tabbata ne kawai ko da yaushe ƙafan shi na da nashi koko sai ya je gun likita an ba shi wannan man?
In dai ya tsanani dole ya je wani likita a duba shi so. A ba shi wannan ma, amma kuma zai iya taimaka wa mutum ko lokacin yana da wannan rinka shafa ko ma basilin ne da safe, wani lokaci ko zai kwanta ya sa basilin sai dan sa safa shi din a ciki.
To kazanta na da nasaba da faso?
Kazanta shi ma kazanta na da shi ma yana kawo shi, dole mu tsaftar kafarmu.
To Allah ya sauwaƙe.
Amin amin.
To Malam Hudu Muhammad Bello a can bakin kogin Danga. Shi kuma ya ce wa mike haddasa jiri ne, shin yana da nasaba da karancin jini ne a jikin ko kuma ciwon hawan jini?
To akwai abubuwa da yawa da ke kawo jiri Hajiya.
To
a wani lokaci sha'anin hawan jinin mutum, kuma wani lokaci in jinin yana kawo jiri, kuma akwai waɗansu mutane waɗansu yanda abubuwa akwai waɗansu abubuwa da ke cikin kanmu cikin kunnan mu ta ciki wanda ke sa muke ganin jiri, kuma waɗannan wani lokacin waɗannan ba su bai aiki yanda ya kamata, to shi ma yakan sa mutum ya jiri. Wani lokaci akwai waɗansu magunguna da muke sha duk suna sa mu yi jiri.
To saboda haka jiri yana da alaƙa da ciwon hawan jini kenan?
Wani lokaci in dai kana jin jiri da yawa to kowane lokaci haka to ya kamata ka je a duba ka.
To ƙarancin jini kuma a jikin mutum fa?
Shi ma na kawo shi.
To amma
akwai kuma ɗansu kamar ɗanren sankaran da ke cikin ƙwaƙwalwar ɗan adam, shi ma wannan yana kawo ciwon jini, kina ka sa mutum ya ji jiri sosai. To in dai mutum na jin jiri kowane lokaci ya kamata ya saurari jinin likita a duba shi. Ba a tabbatar da abin da ke faruwa don akwai abubuwa da yawa da ke sa wannan.
To in aka je sai an yi bincike an gane kuma za a iya ba da magani ko?
aka yi bincike aka yi sa ana iya ba mutum magani.
To ya yi wata tambayar cewa wai me ke kawo ciwon hakori ne?
To ciwon hakori abin da ke kawo hajji abu na farko da ke kawo ciwon hakori shine rashin tsafta hajjiya. Dole mu rinka wanke bakinmu ko da brush ko asawaki dole ka rinka mutum ya rinka wanke bakinsa. In baka wanke bakinka to duk abincin da muka ci yakan makale a hakoranmu. To wannan makale din nan to akwai kwayan cuta wanda muke kira bacteria su makin sun sai su ji daɗi kamar gidansu kenan. To in yanzu mai yawa to zai kawo ciwon baki ko kuma su ci ƙuranka.
Kamar dai tambayar da Nasiru Ado ya game da ciwon baki din da yace gwamnati zai to kusan da ɗaya ne kenan ko?
A haƙorin domin dole mutum ya rinka tsaftace bakinsa.
To.
Dole mutum ya rinka tsaftace bakinsa.
A likita ciwon basir yakan sa cikin mutum ya kule ne?
Ciwon basir wani lokaci yana kawo ciwon mutum ya kule hajiya.
Don ya yi tambaya ne akan cewa meye maganin basir?
To basir da abinda yadda muka yi ta bayyana ko da basir maganinsa akwai abubuwa da ake yi a wani lokaci akwai mai da ake ba mutane su sa a wurin bayan gida ɗin. Ya rage kumburinsu da ƙaiƙayi. Wani lokaci abubuwan da muke ci kuma sai mu canza. Don kin san waɗansu abubuwan da muke ci sukan sa mutum ya kamar cikin mutum ya kumbure kuma in ka zo bayan gidan za ka ga inda ya zo fito yana ciwo ƙwarai da gaske. To ya danganta kuma in ka ga abubuwan da kake ci suna kawo wannan sai ka canza abin da kake ci.
To yakan yi tsananin da sai an ma mutum aiki?
Akwai ɗansu in ya tsanani jin yakan fito kamar yana lilo da in ya so mu haka kuma yana jini to dole ka je a yi maka aiki.
To Allah ya sauke.
Amin amin.
Wato iyakacin abin da za a iya yi kenan.
Iyakacin abin da za a iya yi kenan.
Kuma kamar yadda kace idan mutum ya fahimci cewa an yaci wasu abin kayayyakin abinci suna sa cikin shi ya kule kuma yana sai ya daina kenan.
To kuma shi ma ba su ɗan kuma da akwai masu ma'aikata da suke aiki suna zaune kowane lokaci dindindin. To shi ma yana iya domin zama wuri ɗaya. To inda kana irin wannan aiki ya kamata akai-akai ka daɗe.
Wato maimakon ka zauna ka daɗe ka riƙa tashi kana miƙewa kenan.
Eh kana miƙewa. Taimaka.
To Allah ya sauke.
Amin.
To likita lokaci ya fara daga mana hannu, saboda haka nan za mu sallama da masu sauraronmu sai kuma shirinmu na gaba idan muna rare da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin
Dr. Lada
Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
To madalla albarkacin watan Ramadan ga karatun Alqur'ani mai tsarki.
Ismi Adam Mustafa Jibrin fi madrasati al-Ansar Islamiya. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la rayba fih. Hudan lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wallazina yu'minuna bima unzila ilayka وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم.
الله أكبر. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice.
Daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI da aka kora James Comey ya ce shugaba Donald Trump ya nemi ya yi masa biyayya ya kuma buƙace shi da ya daina binciken da ake gudanarwa kan tsohon mai ba da shawarwari kan harkokin tsaro Michael Flynn. Comey ya shaida wa 'yan majalisa cewa bayan da shugaba Trump da muƙarrabarsa suka bayar da wato hujjar da suka bayar kan dalilan korarsa sun ɗaure mishi kai. Ya ce gwamnati ta zaɓi ɓata man da kuma musamman hukumar FBI suna cewa tana cikin rudani kuma wai ba ta da shugabancin kwarai kuma ma'aikatan ba su da ƙwarin gwiwa kan shugabanta. Dukan wannan ƙarya ce kuma na yi nadama ganin cewa an shantalawa Amurkawa ƙarya. Masu kada kuri'a a Burtaniya sun kawo wa jam'iyya mai ra'ayin 'yan mazan jiya mai mulki ta Prime Minister Theresa May koma baya a zaben da ta nema a gudanar da nufin neman goyon bayan tattaunawa da za a yi dangane da ficewar ƙasar daga ƙungiyar tarayyar Turai.
Masu sauraronmu, a nan muke a ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima kaɗan da hantsi idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin Grace Alheri Abdu ta ni gabatar da shirin da kuma CD wanda ya hada shirin da ba da umarni dan ma injiniyan mu na yau ni Sarfil Hashin kuma daga nan birnin Washington DC ke cewa sai an jima kadan. Assalamu alaikum.